Zaben Najeriya da za a gudanar a yau Asabar duk da cewa akwai wasu 'yan takara zai kasance mai zafi sosai ne a tsakanin shugaba mai ci Goodluck Jonathan na jam'iyyar PDP da kuma tsohon shugaban mulkin soji Janar Muhammadu Buhari dan takarar jam'iyyar Hamayya ta APC. Hakanan kuma duk dan takarar da ya samu fiye da kashi 50 cikin 100 na adadin ƙuri'un da aka kada sannan kuma ya samu kashi 25 cikin 100 a jihohi 24 na kasar shine ma ya lashe zabe. Bayan ma ga wannan ma kuma za a yi amfani da na'urar tantance masu zaɓe a karon farko, sannan INEC ta ce kashi 80 cikin 100 na mutane miliyan 70 da suka yi rijista sun karɓi katinsu na dindindin. To sai dai kuma da yake ganin haske game da wasu abubuwan da ya kamata a kula a zaɓen na yau. Kwamishinan hukumar zaɓe a jihar Adama Alhaji Baba Abba Yusuf ya ce a wannan karon za ma yi amfani da katin zaɓe mai launin ja wajen zaɓen shugaban ƙasa. Kana kuma kati mai launin baƙi shine na 'yan majalisar dattawa, yayin da kuma kati mai launin kore na 'yan majalisar wakilai, batun da ya ce dole ne jama'a su kula.
Muna da akutuna guda uku, ja, baki da kore. Ja na shugaban ƙasa, baki na senator, green or kore na 'yan majalisar tarayya. Ballot paper nasu kuma yana tare da kowane akuti. Na shugaban ƙasa ya dakuti shi, ja ne, ballot paper nasu kuma ja ne. Na senators akutin su baki ne, ballot paper kuma baki ne. Na majalisar tarayya akutin su kore ne, kuma ballot paper nasu kore ne.
Su ma dai hukumomin tsaro sun buƙaci jama'a ne da a sa ido sosai ga waɗanda ke zuwa rumfunan zaben, kana kuma a kaucewa zuwa da jaka ko makami. Desmond Othman Abubakar da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adama ya yi ƙarin haske.
Zuwa wajen zaɓe bai kamata ka tafi da wani abu ba, musamman cikin wannan lokacin da ake cikin zaman zulumi na wato ma'ana lambar ta maganar tsaro ɗin nan. Ya kamata a ce ka tafi daga kai sai katinka, illa katinka. Inda wani abin da za ka rike wuce ka ce ka rike kamar kwadar ruwan sha ba, amma musamman mutum ya rike jaka ko wani makami kamar adda, sanda da wani abin da dai zai kawo ma mutane illa wajen, to ka ba ta yarda da wannan ba. Daga kai sai kai ba ne kurin na rana ɗaya, to bai kamata a ce an tafi da wani abin da zai kawo tashin hankali a wajen ba.
Su ma dai shugabannin addini na ma yin kira ne ga jama'a da su fito su gudanar zaben cikin lumana. Kamar yadda wannan mai bisharan ke cewa,
sunana Tom Garba, muna kiran jama'a gaba ɗaya Adama kauye da Birni da a fito a kada zaɓe. To ina kiran jama'a gaba ɗaya don Allah a guji abin da zai sa wannan zaɓe zai zamanto da rikici, a guji abin da zai sa wannan ƙasar tamu za ta zamanto wani kufayi saboda yaƙi ko kuma saboda wani tare zaune tsaye.
Shi ko Alhaji Gambojika na ƙungiyar jama'atan Nasiru Islam ya ma zargi wasu 'yan siyasa ne da cewa,
'yan siyasa su daina su yi ƙoƙari wannan siyasa ɗin sun sa shi sun razanar da jama'a kamar za a yi tashin duniya, alhali kuma zaɓe ne ba yaƙi ba ne. To don haka wannan abin da suka yi bai ba su kyauta ba, muna kira a gare su tunda wannan an kusan ƙarewa su tabbata cewa idan an ba da sakamakon zaɓe kuma ba za su tsoratar da mutane kamar yadda ake tsoratarwa a yanzu ba.
To sai dai kuma a nasu lokacin kakakin majalisar da kuhin jihar Adama Honorable Ahmadu Umar Fintiri ya ma shawarci al'umman jihar ne da cewa,
mu fita cikin lumana da kwanciyar hankali mu yi zaɓe shugabanni da za su kai mu gaba nan da shekara hudu, kuma Allah Ubangiji ya ba mu nasara.
Wani sabon salo a zaben na yau ko shi ne ma cewa wannan ne karon farko da 'yan gudun hijira a Najeriya za su fito su kada ƙuri'unsu a cibiyar wucin gadi maimakon garuruwansu na asali. Ibrahim Abdulaziz, Sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.